بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان غوديا تتبت الله سبحانه وتعالى واندي هذا فسكوكم وانا صافية من البركة صافية لا ربا ta kuma 21 ga watan Rajab a wannan shekara ta 1438, kuma daidai da 19 ga watan hudu shekara ta 2017 miladiya. Za mu ci gaba ne da karatun littafin Muwatta wal Nafar Imam Malik ibn Anas riwayar Yahya ibn Yahya al-Laythi. A darasin da ya wuce mun tike ne ƙarshen kundi na 14 Kitabul Qibla, wanda hakan yake nuna yau za mu shiga kundi na 15 Kitabul Qur'an, kundi da yake magana kan abin da ya shafi littafin Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne Al-Qur'ani mai girma. To amma kafin haka za mu karanta waɗansu bayanai da suka shafi ruwayar littafin Muwatta. Sau da yawa in mun zo za mu ce Muwatta na Imam Malik ibn Anas riwayar Yahya ibn Yahya, riwayar Yahya ibn Yahya tariqar Ubaydullah ibn Yahya al-Laythi. Ya kamata a ce muna dan wasu bayanai kan abin da ya shafi riwayoyin littafin Muwatta din tukunna. Aka haka ne muka fitar da waɗannan takardu wanda yake za mu karanta su da izinin Allah ta'ala. Muka kammala sai mu zo mu ci gaba da Kitabul Qur'an al-Karim, ma'ana za mu dan yi hashiya kenan. Takardar take cewa riwayatul muwatta'i wa ruwatuha, riwayatul muwatta'i wa ruwatuha. Wa zai mimita idan aka ce riwayatul muwatta, riwayoyi da ake da sunan Muwatta ɗaya kenan, wa ruwatuha da kuma waɗanda suka ruwaito waɗannan riwayoyi ɗin. Kun gane ko? Yanzu kenan za a ce akwai ruwayar wani, sannan kuma da takaitaccen tarihinsa. Waɗanda suka ruwaito littafin Muwatta daga Imam Malik ibn Anas suna da matuƙar yawa, ba wai mutum biyu ko uku, hudu ko biyar bane, a'a suna da matuƙar yawa. A nan dai mun sami mutane 17 ne aka kawo a wannan takarda, mutane 17 aka kawo, ba wai su kenan 17 din ba. Kana ji da ke ko? Wannan zai iya zama kusan dai shine karan farko kenan. Muka samu wani lokaci kuma Allah ta'ala ya kaddara sai mu sake karo waɗansu daga cikin mutanen da muke magana, saboda kowa sai ya rike takardunsa kuma kada ya bari wasa da su. Wajen tartibin littafin ruwayoyi ɗin mun bi abin da ya shafi rasuwa ne a cikin waɗanda suka ruwaito Muwatta ɗin, wanda ya riga rasuwa a wannan shi muka fara gabatarwa, ba wai mun fi inganci ba ne. Akwai wanda riwayarsa ta Muwatta ta fi riwayar wani inganci, kun gane bambancin? Akwai riwayar wani ta fi ta wani inganci. So ba wannan tartibin muka yi, ba wannan jerin gwanan ruwayar muka yi ba, mun bi jerin gwanan waye ya riga rasuwa ne, sai wanda ibi da shi, sai wanda ibi da shi, sai wanda ibi da shi. Allah ta'ala ya amfanar da mu baki ɗaya. Wannan zai nuna maka littafin Muwatta an mishi hidima ta ɓangarori daban-daban. Mu za mu iya ƙoƙari mu ga lokaci bayan lokaci a karatun littafin Muwatta da muke muna kawo bayanai na ƙoƙari na juhudi na hoɓɓasa da malamai suka yi domin rayar da wannan littafi na Muwatta, domin hidima ga wannan littafi na Muwatta. Daga ciki yanzu za a zayyano wasu daga cikin waɗanda suke da riwaya ta littafin Muwatta. Yanzu muna karanta riwayar Yahya ibn Yahya al-Laythi. Shin banda ita akwai wasu riwaya? Ina fatan kuna jina da kyau. Mun sha maimaitawa, Imam Malik ibn Anas ya ɗauki tsawon shekaru 40 ne yana aiki akan littafin Muwatta. To za a ga kenan waɗannan ɗalibai idan suka zo aka yi Muwatta da su, suka wuce wasu ɗaliban ne kuma za su zo, wasu ɗaliban ne za su zo, haka abin yake ta tafiya. Sai ga an ce a riwayar wani kaza, a riwayar wani kaza. Shi yasa ya ce ruwatul muwatta'i wa ruwatuha, waɗanda suka ruwaito littafin Muwatta da kuma takaitaccen bayani a kansu. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala